Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 20 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa albarkacin ranar yara ta duniya wato yau 20 ga watan Nuwamba. Masana sun yi kira ga hukumomi na Najeriya da su dauki matakan da suka dace don ceto yara da ke gararan ba akan titina. Ga wasu daga cikin yaran da ke talla akan titin birnin Tarayya Abuja.
Sunana Muhammad Kamal.
Me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta?
Ina neman abin da zan kai mana ne mace.
Kai da wa?
Ni da mama na da babana.
To me yasa kai baka je makaranta ba?
Ba kuɗi.
Amma akwai makarantar gwamnati a
Eto ai sai da kudi su ma ke shiga.
To muna tafa da karin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin kasar Kamaru da hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya na shirin fara aikin kidayar jama'a a yankin Batuwa Godale da ke kasar Kamaru don sanin yawan mazauna yankin da kuma halin da suke ciki. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan hukuncin kotun daukaka kara game da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a baya-bayan nan. Sannan za mu kawo muku labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da dare ga labaran duniya. Shugabannin Larabawa da na al'ummar musulmi da suke ganawa da babban jakadan China Wang Yi a Beijing a yau Litinin sun buƙaci a gaggauta tsagaita buɗe wuta a Gaza, sannan a amince da shigar da kayan agajin jin kai zuwa yankin na Filistinu da yaƙi ya daidaita. Wata tawagar ministoci daga Saudi Arabia, Jordan, Masar, Indonesia, hukumomin Filistinu da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmai da sauransu sun kai ziyara Beijing a wani rangadin manyan biranen ƙasashen duniya na farko kan buƙatar kawo ƙarshen tashin hankali a Gaza. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya sanar da jakadun ƙasashen wajen cewa yanke shawarar fara wannan rangadi daga Beijing na nuni da irin yardar da suka yi da ƙasar. Prime Minister Finland a yau dinnan Litinin ya ce ta yiwu ƙasar ta buƙaci ɗaukar ƙarin matakai akan iyakarta da Rasha bayan da ta rufe wasu kan iyakoki hudu, wato iyakokinta hudu, inda aka samu ƙaruwar baƙi masu neman mafaka a ƙasar suka tsallaka. Finland, wacce ta shiga ƙungiyar ƙawancen NATO a bana a martaninta kan mamayar Rasha a Ukraine, ta zargi Rashar da sahalewa baƙin haure daga gabas ta tsakiya da Afirka waɗanda ba su da cikakkun takardun tafiya ta kan iyakar Finland ɗin. Gwamnatin ta rufe kan iyakokinta da ke kudu maso gabashin Finland a makon da ya gabata. To sai dai kuma an bayyana shigowar wasu sabbin baƙin haure ta kan iyakarta da ke yankin arewa. Wani fitaccen gidan rediyon Finland mai suna YLE ya ruwaito Prime Minister Petri Opo yana cewa lamarin yayi mummunan ƙaruwa yayin wata ziyara a yankin iyakar Vargeus da ke yankin tsakiyar gabashin ƙasar ta Finland. Yau ne za a kai talotalo biyun da ake ƴantawa a lokacin bikin Thanksgiving Fadar White House, inda za a gudanar da al'adar da aka saba a kowace shekara lokacin hutu, wato shugaban ƙasar zai ƴanta su daga kasancewa abincin wani. A ra'ayinmu, yin haka a gabanin hutun wani abin ban sha'awa ne, a cewar Steve Leakin, shugaban kungiyar masu kiwon talotalo na ƙasa, sannan shugaban Jenny O'Turkey yayin wata tattaunawa da kafar yada labaran AP. Sha'anin dai zai gudana a filin shakatawan da ke kudu, sabanin yadda aka saba a Rose Garden, shine ke ayyana kaddamar da lokacin hutu a Washington. Sannan bisa dukkan alamu ranar yau Litinin ya kasance ranar hutu na farko cike da abubuwan yi. Cin zarafi da kalaman kiyayya da ake yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a Afghanistan ya ƙaru tun bayan da Taliban ta karɓi ragamar mulkin ƙasar a watan Agustan 2021. Bisa wani rahoton da wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin 'yancin 'yan adam ta Birtaniya ta fitar a yau Litinin. Afghan Witness, wani shirin da ke tattara bayanai wanda cibiyar Center for Information Resilience take gudanarwa. Ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki uku inda aka samu karuwar da kaso 217 tsakanin watan Yuni zuwa Disamban 2021. Kana hakan nan kuma ya kasance tsakanin wannan lokacin a bara. La'akari da kwarewar da suka samu daga wani bincike makamancin wannan a Myanmar, tawagar da Afghan Witness ta yi nazarin bayanai da suka samu a manhajar X, wanda a baya aka san shi da Twitter, sannan suka yi wa wasu matan Afghanistan 6 tambayoyi domin su fahimci irin cin zarafin yanar gizon da ake yi tun bayan karbe mulki da Taliban ta yi. Jiragen Rasha mara matuƙa sun yi wutar har-hare a Kyiv, sannan shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wasu sauye-sauye a mukaman soji kafin jami'in tsaron Amurka ya isa Ukraine domin bayyana goyon bayan Amurka kan yakin. Ya kamata duk bangarorin, wato duk barin bangarorin dakarun tsaron su ma su samu irin nasarar da ake samu a wasu sassan, a cewar sa. Shugaban ya kuma jinjina wa jajircewar 'yan Ukraine a jawabinsa ga al'ummar na kullum. A ƙarshe, mayakan Houthi da ke Yemen, wata ƙungiyar da ke samun taimako daga gwamnatin Iran, ta kwace wani jirgin ruwa a kudancin tekun Maliya, sannan sun kada shi zuwa tashar jirgin ruwan Yemen. Muna bin ka'idojin musulunci a mu'amalarmu da ma'aikatan jirgin ruwan, a cewar wani mai magana da yawun kungiyar mayakan a cikin wata sanarwa. Kungiyar ta ce jirgin ruwan mallakin Isra'ila ne. Sojojin Isra'ila sun shaida a jiya Lahadi cewa an kame jirgin dakon kaya da ya taso daga Turkiya kan hanyarsa zuwa Indiya, lamarin da yake nuni da cewa rikicin yankin tsakanin Isra'ila da Hamas ya kai ga ta kan ruwa. A wani sako da aka wallafa ta kafar sadarwa, sojojin Isra'ila sun ayyana kame jirgin a matsayin wani mummunan al'amari da ya shafi kasashen duniya. To sai dai kuma sun ce jirgin ruwan ba mallakin Isra'ila bane.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. 20 ga watan Nuwamban kowace shekara ce ranar yara ta duniya da Majalisar Dinkin Duniya ta ware. Lakaban ranar a bana shine kowane yaro yana da ƴanci daidai da sauran yara ƴan uwansa. A Najeriya yara sama da miliyan 10 ne ba sa zuwa makaranta, kuma wannan wani babban koma baya ne ga kasar a cewar masana. Masanan sun kuma buƙaci hukumomi su ɗauki matakan da suka dace don magance wannan matsalar. Wakiliyar muryar Amurka Raƙayya Basha ta aiko mana da wannan rahoton.
Kowane yaro yana da ƴanci kamar kowa, ita ce taken ranar yara ta bana, kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, wanda hakan ya nuni da cewa haƙƙin kowane yaro ne ya samu kulawa da kuma bashi ilimi daidai gwargwado. Ƙididdigar hukumar asusun yara ta duniya, wato UNICEF, ya nuna cewa yara sama da miliyan 10.5 ne ba sa zuwa makaranta a Najeriya, mafi akasarin su daga arewacin kasar. Kuma Najeriya na daga cikin kasashe na gaba-gaba da ke da wannan rinjaye a duniya. Waɗannan wasu yara ne da ke gararan bada kuma barace-barace a bakin tituna a nan birnin tarayya Abuja.
Sunana Fatima Dai.
Me kike yi a bakin titi?
Bara na abinci.
Shekarun ki nawa?
5.
Me yasa biki je makaranta yau ba? Ha? Ya sunanki?
Walida Gogori.
To menene kike yi a nan yanzu?
Neman na abinci.
Shekarun ki nawa?
9.
Ina iyayenki?
Yana suna gida.
To me yasa su ba su fita ba ke kika fita?
Suna gida.
Ya sunanka?
Sunana Muhammad Kamal.
To me kake yi a bakin titi na ganka maimakon a ce yanzu ka tafi makaranta?
Ina neman abin da zan kai mu na nemo ci.
Kai da wa?
Ni da mama na da babana.
To me yasa kai baka je makaranta ba?
Ba kuɗi.
Amma akwai makarantar gwamnati ai.
Eto ai sai da kuɗi su ma ke shiga.
Shin koyaya masana ke ganin illar rashin sanin makomar irin waɗannan yara? Dr. Isa Abdullahi Kashiri, manazarci ne kuma malami a jami'ar tarayya da ke Kashiri jihar Gombe, ya shaida cewa wannan babban barazana ce ga kasar kanta, saboda dorewar kasa ya dogara ne da yadda yara ke sanin makomarsu.
Wato matsalar yara kanana shine ce yawanci duk al'umman da kuka san ta yara su ne suke zaman to magadan al'ummar. Domin duk kasa idan ba a samu ƴaƴa ba, to kenan kasar za ta kare nan gaba. To saboda haka ana gaza samun abinda ake bukata a wajen yara idan ba su zauna tare da iyayensu sun koya musu ɗabi'u na kwarai ba. Aka saki yaran nan akan titi suna yawo a cikin duniya, kawai iya duniya ta koya musu iya abinda ta koya musu. Duk ƴaƴan da aka sake su kan titi suna yawo da wuya su samu ilimi mai nagarta, amma tukar ba su samu wannan ilimi ba, to ba za su taso su zamanto wasu matasa masu nagarta da kasa za ta yi alfahari da su ba.
A hirarsa da muryar Amurka, Abubakar Usman wani ne mai sharhi akan abubuwan yau da kullum, ya shaida cewa barin irin waɗannan yara suna barace-barace ko kuma tallace-tallace ba tare da kai su makaranta ba, illa ce ba ƙarama ba.
Makomarsu tana cikin haɗari babba, wanda hakan yana janyowa za ka ga yara in suka girma za ka ga akwai ƙiyayya a zukatansu tsakaninsu da iyayensu da ma al'ummar da suke zaune. Hakan yakan janyo su shiga wani hali na asha, sace-sace, shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da makamantansu. Hukuma ya kamata ta yi wani shiri na musamman da za a riƙa yin bita akai-akai da iyaye, musamman masu ƙananan ƙarfi, domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan abu.
Yanzu dai hankula sun koma ne ga mahukunta domin ganin irin matakan da za su ɗauka domin kaucewa irin waɗannan ƙalubale da ake gani ka iyakar mafarkin ƙasar. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha, garin Batowa Godale da ke kan iyakar Kamaru da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya gari ne da ake tsugunar da 'yan gudun hijirar Afirka ta Tsakiya. Gwamnatin Kamaru da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin aikin ƙidayar jama'a a yankin don sanin yawan mazauna yankin da kuma halin da suke ciki. Aikin ƙidayar dai zai ba da damar taimakawa 'yan gudun hijira da masu neman mafaka samun damar rajista. Wakilin muryar Amurka Muhammadu Rabi'u Ɗanba ya aiko mana da wannan rahoton.
Fiye da 'yan gudun hijira 6,000 na rayuwa cikin jituwa da al'ummar ƙauyen Batowa Godile da ke kan iyakar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a ƙaramar hukumar Bere a yankin Adamawan Kamaru. A bisa manufar kare waɗannan 'yan gudun hijira da kuma dawwamar da rayuwar al'umma ne, gwamnatin Kamaru tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira suka yanke shawarar yin rajista. Jibril Lagoni mai gari yana mai cewa
ba abin da za mu ce, waɗannan 'yan gudun hijira sun cakuɗu ne cikin al'umma, sun zama bai ɗaya, ana rayuwa babu fitina, ana gudanar da al'amura na yau.
Don magance wannan matsala mai sarƙaƙiya, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta samar da wani sansani na rajistan 'yan gudun hijira da masu neman mafaka. Sa'an nan ta ware waɗanda suke ƙwace wannan laƙabi. Alexandre Bikini ne ke da alhakin.
Wannan dai aiki da muke gudanarwa zai taimaka mana wajen sanin ainihin alkalinmu 'yan gudun hijira da suke nan ƙasan, zai taimaka mana wato wajen sama musu takardu, sa'annan kuma mu fahimci ya ma al'amarin kiwon.
Wannan tsarin zai taimaka sosai wajen kare 'yan gudun hijira da masu neman mafaka, ya kuma ba su damar samun hanyar da ta dace domin kaucewa zuwa ƙasar da za a zabtar da su, ko kuma a gana musu wani nau'in hukunci na rashin tausayi.
Samun dai wannan kati na 'yan gudun hijira muhimmin abu ne, a yi masa takardar rayuwa.
Dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su ne galibi waɗanda ke kare sansanoni na 'yan gudun hijira. Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar aikinta na ayyukan jin ƙai na ba da damar samun kayan yau da kullum kamar abinci, ruwa da kiwon lafiya. Muhammadu Rabi'u Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundere. cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabi'u Damba, to kafin mu je ga shirinmu na gaba, ku ci gaba da jin wannan wakar da ke kan faifai. Madalla yanzu kuma gasa na Shaibu Malumfashi da rahoto na musamman akan hukuncin kotun daukaka kara game da zaben gwamnoni a wasu jihohin Najeriya a baya-bayan nan.
A Najeriya, kotun daukaka kara da ke zamanta a birnin tarayya Abuja ta tabbatar da soke zaben gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. Kotun mai alkalai uku gargashin shugabancin Justice M.A. Odome ta amince a Juma'an nan da ta gabata da hukuncin da kotun binciken kararrakin zaɓe ta baya ta gabatar, akan cewa daga cikin adadin ƙuri'un da aka kaɗawa gwamna Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP fiye da ƙuri'u 165 na bogi ne. Kotun ta amince da da'awar da jam'iyyar APC ke yi cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ba ɗan jam'iyyar NNPP ba ne, a saboda haka bai da hurumin yin takara ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP. Abokin aiki na jihar Kano Muhammad Korari ya zanta da wasu a birnin Kano don jin ra'ayoyinsu game da wannan hukunci.
Sunana Kabir Hamza Mai Goro. To alhamdulillahi daman abin da muka zata kenan, domin kowa ga abin da ya faru tun daga zabe har zuwa yau da al'an abubuwan da suka faru har muka kai kara. To alhamdulillahi gashi gaskiya tayi halinta, yanzu jihar Kano duk masoya jihar Kano suna cikin farin ciki, suna cikin annishuwa.
Son kunci bi dadi ba a ce wai misali mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf a ce wai ba dan jam'iyya bane, kaga wannan ai an zo da son zuciya, hankali ma bai karbi wannan ba.
To amma kuma a cewar barista Haruna Isa Dedeni, kwamishinan shari'a na jihar kuma Anthony Jenner, ya ce gwamnatin su tare da jam'iyya za su tafi kotun koli don bin kadin wannan hukunci.
Kowanne irin hukunci na kotu kasan yakan zo ne daidai da fahimtar alkalan da suke shugabantar wannan kotun, ko alkalin da yake fahimtar da yake shugabantar wannan kotun. Saboda haka ita kotun ta faɗi hukuncin ta daidai gwargwadon fahimtarta, kuma wannan hukuncin na kotun ɗaukaka ƙara ne. Kamar yadda ka sani akwai wata gaban nan gaba, kuma ko ba a faɗa maka ba ka san cewa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli ta ƙasa baki ɗaya, wadda irin wannan ba wai sabon abu ba ne, an sha yinsa a jihohi daban-daban a cikin ƙasar nan.
To amma jajibirin yanke wannan hukunci an jibge jami'an tsaro a birnin Kano da kewaye don tabbatar da bin doka da oda. Komi ya gudana lami lafiya.
A kasan Kano gari ce wanda Allah ya albarkaci mutane da jama'a, don haka shi ma'aikaci har abada kokarin yake shi tare haƙƙin kowa, kar a zalunci kowa, kowa ya shina da irin nashi magoya baya. To don haka dole shi jami'an tsaro ya yi kokari ya ɗauki matakin da ya zanta cewa insha Allah duk abin da zai tashi haka dole a nemi gudunmuwar jami'an tsaro.
Bello Tambuwal, tsohon zamani ɗan sanda na Najeriya mai ritaya. Kwana ɗaya rak kafin yanke hukuncin zaben na Kano, kotun ɗaukaka ƙara wadda ta zamanta a can birnin Abuja ƙarƙashin shugabancin Justice Cordelia Ifoma ta yanke hukuncin cewa zaben na jihar Zamfara dai bai kammala ba, inda ta umarci INEC wato hukumar zabe ta ƙasa da ta sake gudanar da zaben Zamfara a ƙananan hukumomin mulki guda uku inda ake da takaddama akai. Hakan ya sanya na tuntuɓe mai ba gwamna shawara na musamman a fadar gwamnati Honorable Faruk Ahmed Gusau don samun tabbacin wannan al'amari da kuma yadda suke ji game da hukuncin da ya to.
To alhamdulillahi kotu Bapela Abuja an yi hukunci. Shi Dauda Lawan yana na a matsayin gwamnan shi. A ƙuri'ar da aka soke, ƙuri'ar da tsohon gwamna ƙaramin minista Matawalle yana da awad an jewa ƙuri'a 90,000 ya samu da wani abu. Shi ne ita Court of Appeal ta ce a wannan ƙuri'a ba ta shiga nan wurin, don haka ta yi wasiƙa ita. Sai kuma ƙuri'ar da aka bayar ta muradun wadda aka yi tantagarya da mu da su a zaben gwamna, ƙuri'a 38,000 ita ce haƙiƙani wadda aka yi. Amma matsalar tun da an samu gyare-gyare ga takardun ba da sakamako na mazaɓin muradun mazaɓa 10 da aka gare ta, shi ma ita ce ta soke wannan mazaɓin gaba ɗaya guda 10 za a sake zaɓe. Wagga da an kace ya samu 24,000 muna da 13,000, kusan ƙuri'a 30,000 ce da 8 aka jewa a muradun tantagarya. Amma matsalar wannan takardun cikewar na sakamako an suna da gyare-gyare, shi ne kotu ta ce da waccan ƙuri'a da yake da awa 90,000 da wagga da an ka samu tantagarya wadda an kai announcement cewa gwamna ya ci zaɓe, to an soke ta. Sannan akwai binnin magaji zaɓa guda 4 da za a sake wadda take da matsalar bandit, ita ce kotu a fil ta ce a dawo a sake zaɓe ga waɗannan mazaɓu guda 4. Ita ma ƙaramar hukumar Bukoyo ruhuna ne guda 8 waɗanda za a sake zaɓe kansu.
To yanzu a halin da ake ciki yaya kuka ji a jam'iyyar?
Yana nan ana tattaunawa da lauyoyinmu, wala Allah muna da appeal wanda za mu yi a Supreme Court, ko mu yadda a yi zaɓe ko kuma mu je mu ce ba mu yadda da wannan ba a ba mu zaɓenmu da aka yi tabbaci. Amma za a bi ƙa'idar jam'iyya.
Na kuma zanta da tsohon mai ba gwamna Matawalle shawara kan harkokin shari'a Barista Abdulrashid Haruna don jin yadda suke kallon wannan hukunci.
To alhamdulillah, kamar yadda ka sani an yanke hukunci, kotun ɗaukaka ƙara ta yi watsi da hukuncin da ainihin kotun farko ta yi ta tribunal, inda ta tabbatar da Dauda Lawal a matsayin wanda ya ci zaɓe. Ita wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi la'akari da wasu abubuwa da ita ainihin kotun farko ba ta tattauna ba, wanda a sakamakon la'akari da waɗannan abubuwa ta ce kotun farko ta yi kuskure wajen tabbatar da Dauda a matsayin wanda ya ci zaɓe.
An ce za a sake wannan zaɓe a wurare da kuke kallon wannan al'amari.
Alhamdulillahi, dama kamar yadda muka roƙi kotu shi ne ko dai a tabbatar da His Excellency Dr. Bello Matawalle muradin ya ci zaɓe idan aka yi la'akari da ƙuri'un da ya samu a muradun, ko kuma idan har ba a yadda ba in the alternative a zo a sake zaɓe a muradun din da sauran wuraren da ba a yi zaɓe ba. Domin kamar yadda yake akwai wuraren da ko zaɓe ma ba a yi ba, a kan cewa za a je washe gari a je a yi zaɓe, amma saboda wasu dalilai waɗanda ita hukumar zaɓe kaɗai ta san dalilan, aka ayyana cewa Dauda Lawal shi ya ci zaɓe ba tare da an je an yi wannan zaɓen ba.
Yanzu dai jam'iyyar PDP da ke riƙe da mulki a jihar tana da damar iya ɗaukaka ƙara a gaba. Sanshi Malumfashi, murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
A gaida Sani Sha'ibu Malumfashi. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Tawagar kwallon kafa ta Najeriya ta tashi ci 1-1 tsakaninta da Zimbabwe ranar Lahadi a wasar neman shiga gasar cin kofin duniya da aka buga a Rwanda. Tawagogin biyu sun buga wasa na biyu a cikin rukuni na uku a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a shekara ta 2026 a Amurka da Canada da Mexico. A minti na 26 da fara wasan ne Zimbabwe ta ci kwallo ta hannun Walter Masona, kuma haka suka je hutu ana cin Super Eagles ci 1 da nema. Bayan da aka koma zagaye na biyu ne Najeriya ta rama ci 1 ta hannun Kelechi Iheanacho. Wasa na biyu kenan Najeriya ta tashi ci 1-1 a karawa cikin rukuni na uku bayan da ta yi kunnen doki da Lesotho a Oyo ranar Alhamis da ya gabata. Haka ma ita kanta Zimbabwe ta tashi wasan farko a cikin rukuni da Rwanda ba ci ranar Laraba. Sai dai ita kuwa Zimbabwe tana wasanninta ne a Rwanda saboda ba ta da filin wasa mai daraja da za a buga wasanni. Ana sa ran a ranar 3 ga watan Yuli na shekara ta 2024 kungiyar kwallon kafa ta Najeriya wato Super Eagle za ta karbi bakoncin Afrika ta Kudu a wasanni na uku a cikin rukuni na uku. Tawagar kwallon kafa ta Jamus ta yi rashin nasara a wasan farko da Julius Lagesman ya jara gamar a gida. Kasar Turkiya ce ta ci Jamus da ci 3-2 a wasan sada zumunta da suka yi a Berlin. A shirin ta da take na karbar bakoncin Euro ta shekara ta 2024 Lagesman ya mai gurbin Hansi Flink a cikin Satumba sakamakon rashin kokari da tawagar Jamus ke yi. A lokacin Jamus ta buga wasa a Berlin a gaban yan kallo 70,000 da suka cika Stadion Makil. Tawagar kwallon kafa ta Senegal ta fara wasan neman shiga gasar kofin duniya da kafar dama bayan da ta doke South Sudan da ci 4-0 a ranar Asabar da ya gabata. Senegal mai rike da kofin Afrika ta fara nasara cin kwallo a wasan farko a rukuni na biyu ta hannun Pape Mata. Sadio Mane ne ya zura ta biyu a ragar a wasa na 100 da ya bugawa tawagar Senegal ta Molar. Matashin dan wasa mai shekaru 19 wanda ya fara yi wa Senegal kwallo Lamine Kamara shine ya ci na uku, sannan Sadio Mane ya zura ta hudu a bugun penalty. Tsohon dan wasan tawagar Argentina Marcelo Gallardo ya zama mai horar da Al Ittihad mai buga babbar gasar ta Molar a Saudi Arabia. Mai shekaru 47 ya mai gurbin tsohon wanda ya horar da Wolverton da Tottenham. Nuno Espirito Santo tuni dai Gallardo ya amince da kunshin rajejeniyar da za ta kare a ƙarshen kakar shekara ta 2025. Anan za mu ja birki sai makon gobe in medika ya kai mu. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla a gaida Lado Salisu Garba. Yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice. To a takaicen, shugabannin Larabawa da na al'ummar musulmi da suke ganawa da babban jakadan China Wang Yi a Beijing a yau Litinin sun buƙaci a gaggauta tsagaita buɗe wuta a Gaza, sannan a amince da shigar da kayan agajin jin kai zuwa yankin na Filistinu da yaƙi ya daidaita. Wata tawagar ministoci daga Saudi Arabia, Jordan, Masar, Indonesia, hukumomin Filistinu da kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmai da sauransu sun kai ziyara Beijing a wani rangadin manyan biranen ƙasashen duniya na farko kan buƙatar kawo ƙarshen tashin hankali a Gaza. Firaministan Finland a yau ɗinnan Litinin ya ce ta yiwu ƙasar ta buƙaci ɗaukar ƙarin matakai akan iyakarta da Rasha bayan da ta rufe wasu kan iyakoki hudu ta inda aka samu karuwar baki masu neman mafaka a ƙasar suka tsallaka. Finland wacce ta shiga kungiyar ƙawancen NATO a bana a martaninta akan mamayar Rasha a Ukraine ta zargi Rashar da sahalewa bakin haure daga gabas ta tsakiya da Afirka waɗanda ba su da cikakkun takardun tafiya ta kan iyakar Finland ɗin. Gwamnatin ta rufe kan iyakokinta da ke kudu maso gabashin Finland a makon da ya gabata. To sai dai kuma an bayyana shigowar wasu sabbin bakin haure ta kan iyakarta da ke yankin arewa. Cin zarafi da kalaman kiyayya da aka yi wa matan da ake damawa da su a harkokin siyasa a Afghanistan ya karu tun bayan da Taliban ta karbi ragamar mulkin kasar a watan Agustan 2021. Bisa wani rahoto da wata kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam da ke Burtaniya ta fitar a yau Litinin,
Afghan Witness wani shirin da ke tattara bayani wanda cibiyar Center for Information Resilience take gudanarwa ta ce ta gano cewa cin zarafi ya karu da ninki uku inda aka samu karuwar da kaso 217.
Kama sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mai Nandudu da ta hada shirin da ba da umarni, da ma injiniyan mu Kawo, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.